بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أثار جدد بودياء الله يقوم يقومي يقام ونسافية أصبر يوم من أشرين بأوكو قواتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيخرة دبود الأريخ دو أرض إندبي أكدامي لديا يوم من أقوم شابي قواتن ترى الشيخرة دبود دو أشرين ديلي من دعوة ون مجلسينا من توحيدي ون مكيكرا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نابا بمالمي الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من أفاتا الله سبحانه وتعالى ينصر رحمه من أقار ونقودي أنك الله سبحانه وتعالى دي أحد لفسكوي كمو هذي دي أن اللوكة شبايا وطوني يتعود أكسام أبو بن جسك هاي قد هوتون سننين هوتون أنيشي دوليا بايا دوليا فقيل اللورا مقرفو دي تهي قد هوتون bayan na lalura ta biyu ta zo wacce take a cikin ta ma aka samu lalura ta uku to duk dai abin da muka yi na hutu a ciki muna fatan Allah ya gafarta kurakura abin da kuma muka sani tun da can to muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin falalansa ya ba mu ikon aiwatar da shi a cikin rayuwarmu domin a har kullum mas'alan ita ce menene kai aiki da shi cikin abin da ka sani shine mafi mahimmancin al'amari domin ababen da muka sani suna da yawa ababen da bawa ya sani musamman mu da muke da majalisosa na karatu daban-daban muke sauraron wa'azuzzuka da karatuttuka ko dai daga masallatai a karatun bayan magrib da isha'i a bayan magrib ko bayan asubahi ko a khutbobin juma'a ko a sauran majalisosa na karatu akwai ni karatun ma da muke samu a cikin waya kana kwance a ɗakin ka zaka same shi wani a wayan sai yana da wa'azuza na malamai ya kai dubu wani yana da littattafai a wayan sa ya kai dubu goma za ka ga wani yana da shamila a cikin wayar sa da haka littattafai sama da dubu goma yake da su kila a hannunsa wani yana da karatuttuka yana da tafsirin malamai daban-daban yana da tafsirin malam wani tun daga Fatiha da Baqara har zuwa nan yana da irin wannan gurin na malamai da yawa yana da karatun kitabut tauhid yana da karatun amdatul ahkam yana da karatun arba'un an-nawawiyya yana da karatun bulughul maram yana da karatun ma sayyid bukhari da muslim ga karatuttuka nan jibge ko dai a wayansa ko kuma a cikin kwamfutansa da haka yanzu kamar karatu kenan Allah ya ba mu alhamdulillah to amma yanzu menene ya rige menene kai aiki da shi cikin abin da ka sani domin nan ne matsala take rashin yin karatu matsala ga ka da karatu amma baka yi aiki da karatu ba mafi girman matsala duk wanda ka bari a ciki to mutum rayuwar shi na cikin hadari to da ka shefa a har kullum ya wajaba akan kowane musulmi ya rika duba mai kyau zuwa ga menene ne aiki da shi cikin abin da na sani wannan shine abin da yake wajibi akan kowane musulmi na tabbatar da cewa da daman mu anan da daman mu idan da a ce tafiya ta kama ka zuwa kasashen turawa ko inda dai babu irin waɗannan karatuttuka da kake ji ka daina jin wani karatu na addini za ka iya zama shekara ɗaya kana bautan Allah baka cinye iya abin da ka sani ba baka cinye abin da ka sani ba da ka fa muna da karatu don karatu jama'a ko da ko ba za ka iya karantawa ka fassara ba ba lalle sai ka iya karanta ka fassara amma ka ji gaskiya da yawa da kunninka ka kiyaye su to kana da kalubale na kai yake da abin da ka sani kuma wannan ita ce babbar cutar da ke damun al'umma a yau muna da matsala ta cutar zukata wanda wannan cuta ita ce take hana ni aiki da abin da muka sani cuta ce ta zuciya jama'a mun sani cewa alqur'anin nan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da hadisan nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke gaya ma dalibansa waɗannan mabubbugan guda biyu sune suka rikidar da sahabbai suka koma da abin da ka sani na tsarkin zuciya da darajoji da faliloli babu wani sadabar bayan wani Qur'ani ne idan aka karanta musu sai kaga nan da nan sun rikidi hadisi ne in an karanta musu sai ga sun rikidi da haka Qur'anin ne shi ya gyara su har yanzu idan kana karanta tarihin sahabbai in kana jin matakayya da matsayi irin na imani da suka taka sai ka fata anya wannan wai mutane ne ko mutane ne ko hakikatan mutane ne sai dai saƙon Allah da yake shi Qur'ani ba halittacce bane maganan Allah ne saƙon Allah nan da ya kutsa cikin birnin zukatansu yayi tasiri a cikin zukatan yayi tasiri a cikin harafansu yayi tasiri a gabobbansu shine ya rikidar da su sai gansu kaman al'amuransu ba irin na mutane bane kaji an ce maka sun kama hanya za su tafi yaki ruwa ya shiga tsakankaninsu da inda za su je yaki sai su yi shahada su yi bismillah kawai su haukar ruwan su daga gudu a kan ruwa ka riƙa jin ƙaran kofato a kan ruwa kamar yadda kake ji a kan dutse kaga wannan kaman ba ɗabi'a ce da muka sani ba irin na mutum mutum yana taka ruwa zai nufi ko kuma sai kaga ana ce maka mutum ya zauna daga shi sai riga ƙwara biyu a duniya kuma san ba shi da wata damuwa bai jin cewa ina cikin wata damuwa ko wani talauci ko ina cikin halin da na buƙatu a taimake ni ko ina neman wani sai na je ne bara ko ne roƙo bai da wannan kwata-kwata sai ka ji an ce maka mutum zai ci abinci a yini sau ɗaya kuma bai jin zuciyar shi tana gaya mai cewa ina cikin halin kakanikai kaji an ce maka wani ya kai matsayin da yake bai roƙon kowa komi kai dai bai isa a matsayinka na bawa ya roƙe ka ba ka isa ba ba ma wai roƙo na ka bashi wani abu ba yana tafiya akan abin hawarsa bulaliyarsa ta faɗo ƙasa to ba zai roƙe ka ka bashi ba sai dai ya sauko ya ɗauki abinsa kuma haka ya rayuwa haka suka yi rayuwarsa ka abin ne ba duk cikansu ne suke da wannan ɗabi'an ba babin abin nan amma akwai da damunsu kuma suna da wannan ɗabi'a ka ji an ce maka akwai wanda yake in ya ciwo ma shi ba zai sha magani shi yana ganin wanda ya sanya ciwon shi ke da maganin to in je ne magani a waje saboda ni in kana karanta tarihin sai ka rika jin waɗansu ɗabi'u waɗanda yake kaman ba ɗabi'un mutum ba to babu wani sirgaban Qur'ani shi ya rikidar da su suka koma wannan da hadisi haka nan waɗanda suka biyo bayansu cikin tabi'ai ɗalibansu kenan su ma haka suka zama irin waɗancan malaman nasu su ma waɗanda suka biyo bayan waɗancan ɗaliban su ma haka suka zama tabi'ai tabi'in sai musu al-imamu Malik al-imamu Abu Hanifa al-imamu Shafi'i wannan tawaga ai su ne tabi'u tabi'in su ma da ɗalibansu a tabi'uhum su ma haka suka zama har dai aka wuce waɗannan ƙarnuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasu a kan falalansu daga nan kuma sai ya kasance ana samun malamai na Allah suna kwaikwayon wancan hali da wancan yanayin da malamansu suka ɗauko daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko a wannan zamanin ana samu a zamanin jiya an samu, gobe ma za a samu. To amma me yasa mafi yau mu Qur'anin nan mu ya kasa rike da mu? Tambayan da ya kamata kowa ya makan shi kenan. Me yasa abin da ake karanta ma wanda yake da mushriki ne sujada yake ga gunki? Kuma akwai sabai da yawa sujada suke yi ma gunki ai. Mu dauki sayyidina Umar. Ai mun san irin matakin da ya kai a babin shirka kafin musulunci ya zo masa a cikin zuciya. Ba ma wai gunkin da aka saka gashi mai girma ba, abin da ke hannun shi kawai dan nakiya ne wannan ko gurasa, sai aka saka shi ya koma gunki, sai kuma a koma ana sujada gare shi ana roƙon shi. Ka dubi inda rashin hankali yake da yawa a cikin zamanin jahiliya. Amma da musulunci ya zo ya sayyidina Umar ya kasance yana cikin mafi tsarki a duniya. In ka cire annabin mu sallallahu alaihi wa sallama, ka cire sayyidina Abubakar, to mutum na uku mai tsarki a cikin al'umman nan gabaki daya shine sayyidina Umar. Menene rike da shi? Ba wata magana koma bayan Qur'ani da hadisi. Shi rike da shi ya koma na Allah. To haka sahabbai suke, to mu ne ke hana tsarkin mu ya kai irin wannan matakin? To muna da bukatun abubuwan da za su gyara mana bukata jama'a. Muna karantawa muna aiwatarwa, muna karantawa muna aiwatarwa. Idan Allah ya taimake mu sai mu samu tsarkin zuciya. Mun sani cewa zuciya ita ce sarauniyan gaɓuɓɓa ga baki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ka gyaru gangan jiki ga baki ɗaya ya gyaru. In ta ɓaci gangan jiki ya ɓaci. Subhanallah. Idan wannan ƴar tsokan naman da ke ƙirjinka zuciya kenan, idan ta gyaru ta yi kyau ta inganta, sai kaga idonka ya zama mai kyau, ya zama nagartacce, kunnenka sai ya zama nagartacce, harshenka ya zama nagartacce, ƙwaƙwalwa ta zama nagartacciya, hannu ya zama nagartacce, ciki ya zama nagartacce, tsaraici ya zama nagartacce, hannu ya komi a cikin jikinka sai ya zama nagartacce. Amma ko wancan ƴar tsokace wacce take gata nan, sai da aka yi mata wani kwaba ta sama da ta ƙasa ta jefan hagu da dama, aka ba ta wani kariya ta musamman, ba ta zama irin harshe ba, domin harshe ma da bakin gabaki ɗaya suna yin mata biyayya ne. Ba ta zama irin ido ba, ga ta nan a ƙarara, don ido ma da hawayen da ke cikinsa yana mata biyayya ne. Ba ta zama irin kunni ba, ga ta kunni kowa yana ganin shi a sarari, hannu a sarari, ƙafa a sarari, ciki a sarari, tsaraicin kama a sarari yake in bai can sutura da Allah ya bamu. Amma ita ko an kama ka yanzu an cire tufafin da ke cikin jikinka ba za a ganta ba, saboda hadarinta, sai da aka bata kariya na musamman. Ta nan aka bata kirji ya rufe ta, ta can aka bata baya ya rufe ta, ta nan aka bata kwiɓoɓa suka rufe ta. Don haka ita ba za a ganta ba, amma ita take juya ka, kuma ga ta ba girma take da shi da yawa, duk ba ta wuce tafin hannunka ba, amma ita take juya ka. Don haka ita ce malika, ita ce sarauniya. In ta zama nagartacciya, sai ka ga mutum gashi kamar kare na, amma mutumin nan nagartan shi a duniya da wurin Allah ya wuce inda kake tsammani. In ta lalace, sai ka ga mutum gashi garba-garba, ga jikin shi mai kyau, ga idanuwan shi darada, ga kunnin shi yana ji tartar, ga harshen shi zaɓai-zaɓai. Amma ina bai da wani amfani, mummunan mutum ne, gurɓataccen mutum ne. Saboda mene wannan ya tsokan ta gurɓace da ke cikin zuciyarsa, da ke cikin ƙirjinsa. Da haka muna da buƙatuwan tsarkin zuciya jama'a, muna da buƙatuwan tsarkin zuciya. Rashin tsarkin zuciyan nan ita ke jefa, idan ka ga mutum ya tasa wani abu a gaba yana nema sai ya fara tunanin zan nemi abin nan ko ta halin kaka sai ga wani sai ya ji ya shirka da Allah rashin sarkin zuciya yana ganin kamar akwai wani kakkarfa da zai iya tursa su Allah ya bashi rashin sarkin zuciya ne idan ka ga mutum yana neman suna da daukaka shi duk inda ya je yana son ya daga kai a ganshi a san shi a yabe shi rashin sarkin zuciya ne idan ka ga mutum ya tasa duniya da nima zuciyar shi ya ratayu da ita zai neme ta ko ta halin kaka rashin sarkin zuciya ne shi ne sai ka ga wani yana son dukiya ko yana son mulki amma sai ya kashe wasu a daidai lokacin da shi ba ma fa rayuwar kadai yake nema ba yana neman doriya akan rayuwar yana son ya rayu kuma yana son ya mulki amma ya yadda bari in kashe mutum goma saboda ni in rayu ni in mulki kaga wannan ko babu shari'a a hankalce wannan hankali ne kyau bai kamata ya gaya mutum haka ba kamar yadda kake so ka rayu kowa ma yana son ya rayu to shi kadai yake son ya rayu amma ya yadda ya kashe mutum goma saboda ya rayu baya ga rayuwar kuma ya samu mulki a cikin rayuwa ya rayu baya ga rayuwar ya samu dukiya a cikin rayuwa wannan rashin sarkin zuciya ce idan ka ga mutum za ka ɗibo amanan ka ka bashi ga amana ka riƙe mai sai ka nemi amanan nan ka rafa ya bi ta kai ya wuce shi rashin sarkin zuciya ne da zuciyar shi ta tsarkaka da ya gane hadarin da ke cikin amana da ya tsari amma zuciyar shi ta gurɓace idan zuciya ta gurɓace ba ta karanta maka abu kaza mai kyau ne don ka ege shi abu kaza mummuna ne don ka nisance shi sai ta ƙawata maka mummuna sai ta ɓata maka kyakkyawa wanda Qur'ani ya kaito mana shi ne fa zayyana shaytanu a'malahu sai shaytan ya rika ƙawata mutane mummunan aiki shi ne sai ka ga mutum ya gwammace dan romo na yanzu ko da ko mutuncin shi zai baci mutuncin zura'in shi za su baci sai ya gwammace yanzu bari ya je ya cinye wannan dukiyar ba dai ka bani amanan 50,000 ba bari in kashe shi 50,000 a yau kwana nawa za ta yi maka ka cinye ta amma mutuncin shi ya zube daga nan har mutuwar rayuwar shi bai damu ba zuciya ta gurbace zuciya ta gurbace to irin wannan san duniyar da san suna da daukakan duk na da alaka da gurbacewar zuciyar mutum a daidai lokacin da yake kuma idan zuciya ta yi kyau duka waɗannan ni'imomin idan suka zo ma bawa sai kuma kaga tafiya ta yi kyau ta yi tsafta ga mutum na Allah zuciyar shi ta kyautata yanzu ya zama shine shugabanku sai ka ga yana kwana da damuwar ku yana tashi da damuwar ku dukiyar ku sai ta wuce ta gaban sa ba zai iya taba ba dan zuciyar shi tana da kyau ya san ko ya yi muku rafa rafa a duniya to matsala za ta dawo ranar tashin alkiyama da haka wannan tsaftan da zuciyar shi ta samu sai ta kiyaye muku amana sai ta kiyaye muku amana sai a zo a tallata mishi mulki idan ya tunano hadarin ta a wurin Allah ranar tashin alkiyama sai ga ba zai mulkin nan ba baya so duk da kasancewar zukata ka suna son mulki a ce kai kadai ne yanzu ake jira kuma in ka zo shi kenan an rufe wuri ka zo a sa maka kowa a sa maka jiniya in ka wuce kowa ya san ka wuce in ka faɗi kowa ya san ka faɗi yau inda shugaban kasa zai jawabi na minti uku cikin awa ɗaya ya kewaye duniya shugaban ƙasa ya yi jawabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a riƙa kafa hujja da maganar shugaban ƙasa kamar yadda mummune suke kafa hujja da maganar Allah shugaban ƙasa ya ce kaza shugaban ƙasa ya ce kaza
rai tana san irin wannan matsayin, amma idan zuciya ce kyau sai a zo a tallata maka mulkin in ka tunano hadarin da ke gabanka. Yanzu idan na karbi ciyaman, yanzu kusan mutum miliyan nawa ke da haƙi a wuyana kenan a gaban Allah, dole kenan in kiyaye musu addininsu, in tabbatar da sun yi nagartaccen addini, addinin da babu shirka, babu bid'a, babu saban Allah a ciki. Dole in kiyaye musu dukiyoyinsu, in tabbatar ba a nemi dukiya ta haram ba, in tabbatar da in an samu dukiyar nan an aiwatar da ita ta hanyoyi na halal, in kuma tsare musu dukiyar nan kar a ta'adda su rika ta'addanci akan dukiyar nan, yan fashi barayi, in tabbatar da dukiyar nan an tsare ta, in tabbatar da ba a almubazzaranci da dukiyar al'umma. Dole in tsare musu mutuncinsu, in tsare mutuncinsu al'arab, kar wani ya soki mutuncin wani, kar wani ya batanci ga wani, kada wani ya ɗauki mutuncinsa ya je ya kai, ya ɗauki mutuncin dangantakarsa ya kai wata dangantakar ba da halal ba. Dole in tsare musu jinanansu, kar a rika zubar da jininsu ta hanyar kisa ko ta hanyar sara suka ko kowace irin hanya da za ta zubar da jinin al'umma. Dole in tsare musu, dole in tsare musu hankalinsu, in hana shaye-shaye, in kuma hana yanayin da wani zai shiga ciki damuwa ta dame shi har abin da tunanin shi gurɓace zama taɓaɓɓe. Akwai waɗanda suke samun taɓuwa ta sanadiyyar damuwa, dole ne in kiyaye waɗannan abubuwa. Waɗannan abubuwa guda biyar kowane shugaba wajibi ne kiyaye ma kowane mutum ɗaya a cikin al'umma. Yau idan ciyaman ya ga ciyaman in na karɓi ciyaman shi, yanzu ɗauka a zariya ne mutum kusan miliyan biyu na da haƙƙi na a gaban Allah, sai mun yi shari'a da mutum miliyan biyu. In ya auna ya ga kai ko matata kawai har yanzu ban gama ba ta haƙƙinta ba, ko ƴaƴana fa har yanzu ban gama ba su haƙƙinsu ba, iyayena ban gama ba su haƙƙinsu ba, maƙwabta ban gama ba su haƙƙinsu ba, ƴan uwana na jini ban gama ba su haƙƙinsu ba, ba zan ɗauko ma kaina wannan balbalin bala'in ba. Sai ka zo ka ce mishi ranka shi daɗe ga ciyaman ka zama ciyaman, ya ce Allah ya kyauta. Ranka shi daɗe ka zama gwamna, sai ya hararo ciyar zama mutum miliyan takwas zuwa miliyan goma ne ke da haƙƙi a wuyana a gaban Allah cikin mutane kenan. Ba a maganin dabbobi da jakuna da karnuka da aladu da waye, duk suna da haƙƙi a wuyanka a matsayinka na shugaba. Sayyidina Umar ya ce ina tsoron sadu da Allah ban gyara ma mutane doron ƙasa ba, jaki ya tuntuɓe a ƙasan Iraki, shi yana Madina a lokacin, jaki ya tuntuɓe a ƙasan Iraki, Allah ya tsare ni gobe kiyama akai ban gyara hanya ba har jaki ya tuntuɓe a ƙasan Iraki. Yana tsoron Allah akan wannan. To mutumin da zuciyar shi ta tsarki ta kyau, ta yaya za a iya je ya kai kanshi mutum miliyan goma da dabbobin da ke cikin jiha, kowanne ya ce tsaye a gaban Allah, ce ya Allah ina da haƙƙi a wuyan gwamna, ina da haƙƙin bai bani dama ne addini irin yanda ya dace, ina da haƙƙin bai tsare mun jini ba, bai tsare mun dukiya ba, bai tsare mun mutunci ba, bai tsare mun hankali ba. Kowanne mutum ɗaya yana da tuhuma akan gwamna akan wannan, kuma gwamnan zai kwaci kanshi ne a gaban Allah da gaskiyarsa. Shugaban ƙasa mutum miliyan 200 sa kai kukan shi gaban Allah, ta yaya za a yi ne hankali ya kai kanshi zuwa irin wannan mulkin? Sai dai in zuciyar kuma da matsala, sai dai in zuciya tana da matsala. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sai dai in zuciya tana da matsala. Har wani na taɓa ganin shi ma taken shi shine ku bani amana, la ilaha illallah, shi taken shi kenan, ku bani amana. ta ba amana an ba ta zama maka tilas ba za ka dauke ta tilas take son ka dauki amana tilas
inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali
sun karba me suka yi
fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha da sama da kasa da duwar wasu cikin mu nan babu wanda gangan cikin shi kai karfin dutse ka samu dutsen majarkaci sai an tura ka kamar so 2000 ko 2010 kila za ka kai girman dutsen majarkaci amma dutse ya ce ya Allah ina yankan hankali ina tsoranta wa ashfaqana min haqqi nan saka ji tsoran amana ya Allah ba zan iya ba sama fa jibu dai girman sama ta ce ya Allah ba zan iya ba ina yankan hankali kasafa ta ce ya Allah na tuba ina yankan hankali kafin akai madan adam talle ce ya Allah a bani ni zan yi wa hamal hal insan shi ba tallata masa ba shine ce a bani zan yi ba dai amana ba ce a bani amana to kun ga irin yanda amanan take a cikin mu jama'a kun ga irin yanda amanan Allah take a cikin mu amanan haƙoƙan Allah da amanan haƙoƙan bayin Allah gurbacewar zuciya ta ci jefa mu zuwa ga wannan to idan da Allah zai sa zuciya ta tsarkaka ta tsaftata sai mulki ya zo to sai kaga kana madalla 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 Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka irin yanda mulki ta je masa sayyidina Abubakar ina faɗin na san ba ni ne nafi ku ba ba ni nafi ku tsarki ba duk da kuma ya fi kowa tsarki ba ni nafi ku tsoron Allah ba amma ku taimake ni in kuka ga ina kan daidai ku bani dukkan irin gudunmuwan da za ku bani don in yi daidai in kuka ga na kauce ku dawo da ni kan gaskiya in na ke kashe ƙasa na ki ganewa ku sa kaifin takobi ku dawo da ni ya shiga ɗaki ya kuka ya kuka ya kuka hakan yanzu al'umma ta ɗora mishi amana ya za ku kwashe da Allah ana bashi albashi yana in albashin nan fa yayi min yawa ana sai ka karba daga ƙarshe da ya zo mutuwa wasiya yayi cewa akwai wani kasuwanci da ya tsururuta idan haƙƙin shi ya fito a biya gwamnatin tarayya duk wani albashi da ya karba a rayuwarsa duk albashin da aka taɓa bashi tun daga hawan shi mulki har ya zuwa ranin da ya zo mutuwa ya ce to a biya gwamnatin tarayya wannan dukiyar ya je ma Allah ba shi da wani haƙi albashi ba ba kuɗin haram ba albashin kamar kai yanzu in kai ritaya in ka samu wata dama sai ka ce to duk albashin da ka karɓa daga gwamnati kana level 7 ka riƙa karɓan 50,000 level 8 ka riƙa karɓan 70,000 level 10 ka karɓi 100,000 ka yi ritaya a level 15 director kenan ko to duk sai a yi lissafi ka ce yanzu gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha tana bi na miliyan 18 gidanka da ka gada a sai da shi a mai da gwamnatin jiha da shi ba neman harami ke yi ba halas din ma wai a mai da zuciya ta yi tsarki ne ai zuciya ta yi tsarki sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Aliyu wai in kana shi sayyidina Aliyu fitintunu na cikin gida ya shagaltar da shi a mulki ya shagaltar da zamanin mulkinsa shi yasa shi baka ji an ce an je wani da'awa a wata ƙasa ta musulmi wata kafirai an musuluntar da ita ko an je an yi jihadi irin yanda aka yi a zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar da zamanin sayyidina Uthman ba su zamanin su sun buɗe ƙasashe daban-daban na kafirai sun yi da'awa sun yi jihadi sun yi wa shi ko zamanin sayyidina Aliyu a lokacin fitintunu na cikin gida ya hana shi sayyidina Aliyu bai kai wata da'awa wani gari na kafirai ba ba a yi wani jihadi ba sai dai fitintunu na cikin gida tun daga hawan shi har mutuwarsa shekara 5 da wani abu irin su Umar bin Abdul Aziz irin mulkin da aka yi mulki ne tsarki ne tsafta wacce aka kai ga saboda shi shugaban ya zama ne tsarki ga kuma arziki Allah ya bada saboda an zama na Allah
sai an kai lokacin da za a zo ana baka malam bismillah alallashe ka ka san komai al'amari na Allah ne kaza to da Allah ga wannan aje ai hidimin iyali mutum ya raka a ni fa kuyi mun haka a malam da Allah kai hakuri ka san al'amura in Allah ce haƙinka ne mutum ya ci karba zai da bukata tsoron Allah da tsaftan zuciya ya cika shi bai ganin ya kamata ya talife mu duniya sannan kuma ga wadata in dai din abin da zan ci ne abin da zan danje kaza zan yi kaza to menene nan da bukatuwa sa ko a Najeriya yanzu in zaka samu asibiti kyauta zaka samu makaranta kyauta zaka samu tsaro kyauta menene ne wahalar da kai kaice neman dukiya indi yanzu ƴaƴanka za su je makaranta su yi karatu nagartaccen karatu zaka je asibiti ba za a ce ina kuɗin kati naira 200 consultant fee 1000 magani 6000 in kuma ka koma ma wani likita ya ce wa ya rubuta maka wannan duk ba su da tasiri za a canza maka magani in za a yi maka aiki sai ka je ka nemo 200 ga hanyoyi ba kyau kullum haɗari wannan ya kari wannan ya kaza ga ruwa ba tsafta kullum malaria da typhoid ga sauro ga kaza to duk da zaka samu waɗannan abubuwan babu su menene ne neman kuɗi me zaka yi da kuɗi in dai zaka samu ka ci a cikin falalan Allah baka ce sai a ce sai ka ci mai dadi ba a ce sai ka ci mai dadi ko da yaushe ba amma akwai abubuwan kuma da gangan jikin ka yana da bukata kuma haƙƙi ne na gwamnati ta samu maka shi gangan jikin ka yana neman abin da zai gina gangan jikin irin su carbohydrates haƙƙin gwamnati ne ta samu maka su protein haƙƙin gwamnati ne ta samu maka balance diet dai da masana suke faɗi ba a ce da safe carbohydrate da rana carbohydrate da yamma carbohydrate ba gangan jikin ba haka Allah ya gina shi ba akwai lokacin da yake da bukatuwan maiƙo wani lokacin yana da bukatuwan kayan marmari da za su baka kuzari wani lokaci yana da bukatuwan abin da zai gina jiki haka abubuwan suke kuma duk haƙƙin gwamnati ne ke masa wannan kasashen da suka ci gaba duk haka ake yi to idan da a ce an buɗe kofan da hakan zai zo maka cikin sauki to menene wahalar da kanka ka rika neman kana neman wani sai ka samu kuɗi kai ne da shi to shi ma irin wannan din na daga cikin alaman gurɓacewar zuciya sai shedan ya ta kawata maka ma kana da bukatuwan kuɗin da yake hakikanin gaskiya baka da bukatuwar sa duk alama ne na gurɓacewar zuciya fa jama'a yanzu nan inda ma kai da wani mai mishi tambaya ko kuma kila a cikin mu kila ka saka yi amma zai zauna da zuciyar shi ya rika tunanin shi da zai samu yanzu kaman biliyan kila biliyan 20 ko 50 zai ishe shi haka zuciyar shi za ta ta karanta mishi inda zan samu 50 biliyan dai ina ganin nishi kenan ba da wani sauran matsala da daman manan ana irin wannan tunanin mai sauƙi ne ya ce to a bar mun kamar 100 miliyan miliyan 100 ke nima yana ganin in ya samu miliyan 100 shikenan duniya ta samu ya yi sallama da talauci ba zai buƙaci komai ba kuma a daidai lokacin da yake kuma inda za a bashi miliyan 100 sai can kai ka gaje miliyan 150 ne haka dan adam yake kamar inda ya zo a cikin wata aya da aka shafe hukuncinta aka shafe karatunta a cikin alqur'ani law kana libn adam wadiyan min zahab lafta ghasalis da a ce dan adam yana da wadi fadama na zinari guda biyu fadama sosai ya nemi na uku a ƙarshe dai cewa la yamla ibn adam jawfa ibn adam illa tara babu abin da ke iya cika cikin dan adam din nan sai turmaya amma wannan ana sa a nuna maka wanda zuciyar shi ba ke tsarki bane ba ba kowane dan adam bane wanda zuciyar shi ke tsarki duniyar zuwan mishi take yana kore ta bai da bukatuwa to inda zaka samu kai bashi wannan assignment din zai nuna maka in ya samu miliyan 100 biya isa to kuma inda zaka tsaya kiki da kiki kai mishi misali akan me zai da kuɗin duk in ya gama lissafin shi sai ka ji kuɗin bai kai eh cikin 10 na abin da yake nima ba to sauran fa me yake nufi ya ji su zuciyar shi ne ta gurbace sai shi dan ya nuna mishi kana da bukatun wannan kuɗaɗen na gaya muku cewa ina da waɗansu ɗalibai a Kaduna matasa ne a cikin raha muna tattauna da su da muka karanta wani hadisi yana nake cewa kowa ya bayanin nawa yake gani idan da zai samu shikenan rayuwar shi ta abin nan matasa ne sosai duk ba su wuce shekara 10 kaza 20 ba kowa ya kawo nan shi wannan ce miliyan 100 wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza masha Allah ne ba sai irin wannan tunani na suna nemi miliyan 100 to amma na ji kowa yin bayani abin da yake son yayi da miliyan 100 wannan ya bayani yana son ya sai gida na miliyan kaza ya sai kaza na miliyan kaza ya auri mata biyu ya auri menene duk aka gama da sai sai gashi abin da yake nema bai wuce miliyan 10 abu ba to sauran miliyan 80 din ina zai kai na shedan ne zai aje mu shedan ne kawai ya ba zuciya abincin ta ne amma hakikanin gaskiya bai da bukatuwar ta to galibin mun yanzu haka muke galibi kowa ya makan shi sai zai gane irin wannan shi ne sai ga mutum kullum Allah tana shiga abin shi sai dai ya rika gani ka yanzu na kai kusan miliyan 40 masha Allah amma tun shekara uku kuɗi bai taɓa akaunt ɗin nan ba tsakani da Allah ya nuna yana da bukatuwa zuwa ga wannan kuɗin kenan a hankalce kan mu je a shar'anci yau shekara huɗu bai taɓa akaunt ɗin nan ba yana nan kawai sai dai kuɗi ya ta ambaliya a cikin akaunt ɗin sa amma bai taɓa ba bai aikin Allah bai aikin bayin Allah ba sai dai kullum alat bai san ya goge ya delete ɗin alat ɗin saboda in ya gani miliyan 40 insha Allah to me amfanin wannan miliyan 40 din a hankalce nake so ku ga me amfanin su ba su da wani amfani kenan shekara da shekaru ba ta dace ba ya nuna babu kasuwan su to shedan ne ke nuna mishi a zuciyarsa cewa kana da bukatun wannan amma a hakikanin gaskiya babu to jama'a dai takaici ina fatan kowanne daga cikin mai bakin kokarinsa ganin ya getta zuciyarsa mu rika aiki da abin da muka sani na gaskiya mu rika sanya mu kanmu hakuri da dangana akan wannan gurbatacciyar rayuwar duniya in ka ce zaka sallama ma rayuwar duniya zaka mika mata wuya to zaka kai ka cikin halin da ba zaka iya fita ba kuma hali mai kunci mai wahala in ka tashi zaka nime ta ka nime ta ta hanya na shari'a ka nima ta hanya mai kyau hanya ta shari'a idan ko zaka nime ta ta hanyar shari'a zaka ba zaka wahalar da kanka ba ba zaka azabtar da zuciyarka ba kuma in ka same ta zaka salwantar da ita ta hanyar da shari'a ta gamsu shi yasa nake ga domin mu dan ƙara samun guzuri domin gyaran zukata to ina ga me kafin mu fara karatu tunda mun dan samu tsawon lokaci ba ai karatun ba za mu karanta wani littafi ashiru qawaid fi tazkiyatin nafs ka'idoji guda 10 idan mutum ya bi su zai samu tsarkin zuciya ka'idoji ne guda 10 wannan magan ya kawo idan mutum ya bi su zai samu tsarkin zuciya wanda ya rubuta littafin shine al-Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr malami ne sosai a ƙasar Saudiya yana nan cikin halin rayuwarsa har mahaifin shi ma yana cikin rayuwarsa muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya suna karantarwa a harami masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi ma mahaifinsa yayi ritaya tuni amma shi yana karantarwa a Jami'atul Islamiyya har yanzu
inda ba daga bayan nan ne ya rasa ya ba. To shi ya rubuta wannan littafi ka'idoji guda 10 wanda idan ka kiyaye su zai baka sakin zuciya. To ina ga in Allah ya so za mu karanta littafin irin karatu din nan na gurguje ba karatu na tsayawa sosai a bita sosai ba. Sai dai kafin nan dangane da karatun kitabut tauhid ina son ku gane inda aka tsaya. Kar wani ya shawara da wani, kawai za ka iya duba littafinka, ka duba littafinka kawai ka gane inda aka tsaya. In ba a san inda aka tsaya ba, akwai wani hukunci da zai biyo baya, duk kuma zai shafi kowa da kowa. Zai shafi kowa da kowa. Yawwa, za a gaya min inda aka tsaya a cikin wannan littafin. Kafin a yi karatun Ashur Qawa'id. Na'am. In dai ba bani nagartaccen amsa ba, ko kuma aka samu saɓani. In wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, an samu saɓani kenan. To akwai hukuncin da zai shafi majalisar nan gabaki ɗaya. Wani ina tsayin kuma bayan za a ce gaba da karatu. Yanzu inda mun ga mun ce kitabu ta yanzu za mu karanta sai ku sada Allah a hakuri a bar karatun. To yanzu shi kenan na cire wannan littafin. Bari mu karatun kitabu tauhid. Ko gaya mai inda ka tsaya. wannan wata dabara ce. Allah ya raba mu da ita. To ya ce babu ma ja'a fi riya. Za mu tashi akan, ba za mu ce za mu tashi akan riya ba. Yana cewa za mu tashi akan babin da ke magana akan riya. Shi kuma irin nan shi fahimtar kenan. Na ga kana faɗi wani na girgiza kai. To, na mala maka. To fa, kaji shi kuma babu man aqal ulama wal umara. Shi kuma yace shine nin ne za ka shi. Kaga an fahimci sabani. Bambancin ku babi ɗaya ko biyu. To ina mutum na uku. Ana ka ga. Sai ya ka kalo da shakiyatu mutum. To a samu mutum na uku. Ina wannan hukunci ya shafi majalisar nan. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa zan gaya muku hukuncin da za a yi. Wannan hukunci sai ya shafi kowa da kowa, kowa sai ya ji ta a jika. Kowa sai ya ji ta a jika. Yawwa, nan gurin mu nawa ne? Mu nawa ne a nan? Kowa sai ya ji ta a jika. Kowa sai ya ji ta a jika, ai ba zai yi kawai a bar abin haka nan ba. Saboda idan ba a muraja amma lalai ko ba a sanar cewa za a dawo karatu ba ne. A satin da ya wuce ai an sanar ko? Yawwa to alhamdulillah an ce akwai yiwuwa. To kaga inda an ce akwai yiwuwa shi sanarwa ta ishe. Da haka in Allah ya sa da zan faɗi abin da wajibi sai ya shafi kowa nan, kuma duk wanda ke nan gurin ba za a ɗauke shi ba, ko yaro ne ko babba. Sai ta shafe shi. Haƙurin mene? Ladan dai kana neman dai a kaɗan waske dai ladan. Amma dai hukunci dai sai ya shafi kowa. Sai ya shafi kowa a cikin wannan majalisa. Ala ayi hal ina ga za mu tsaya a nan. Karatun wannan littafi insha Allah ta'ala sati ne zuwa sai mu fara. Sai mu fara karanta shi. Za mu karanta shi ne a gurguje in Allah ya so ya yarda. Ta inda za mu ɗanjo ɗansu saƙonni da ke ciki wanda zai taimaka ma mutum ya gyara zuciyarsa. Wanda in zuciya ce kyau, kada a fulaha man zakaha. Mutum ya ci nasara. In ta gurɓace wa ƙarfa wa man dasaha. To ita za mu karanta, ina ga ana iya shiga abin nan. Internet a nemo littafin. Ashur Qawa'id fi tazkiyat an-nafs Abdul Muhsin ai Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Ina ganin ana iya takulo ta a cikin abin nan, haka kowa sai zo da littafin shi sai ne ba insha Allah ta'ala. Za mu dan bi ta a gurgujin, ba wai tsaya zan yi ta bayanin ta haka nan ba. to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa ya dace da mu duniya da lahira idan akwai tsokaci guda daya ko ta aliki musamman ta aliki zan fatan ai ta aliki akan bayanan da nake zan yi burin ai ta aliki saboda mu gudu tare mu fira tare na'am zan yi burin a ce a samu wanda za su yi ta aliki akan magana musamman akan gyaran zukata da yadda muke da bukatuwan mu rika dauriya muna kokari mu aiki da abin da muka sani akwai waɗansu gaɓuɓɓa akwai waɗansu kusurorin da ban taɓe su ba wanda kuma suna da alaƙa da matsalan zuciya zan yi fatan a samu waɗansu ƴan uwa su ɗan yi ta'aliki a ɗan taƙaice haka domin mu ƙara haskaka ma juna ya amfani mu insha Allah وعليكم السلام ورحمة الله فقولي لجنة ده هدين كي نعم suna tsoro sun san su faɗin malam ko yana cewa al'ummar mu tana da buƙatuwar haƙuri da haɗin kai rashin haɗin kai ya kai ga manya ba sa iya gyara kurakuren da ke faruwa a zamantakewarsu na yau da kullum tun daga mataki na gida sai ka ga babba a gida ba zai gyara ba sai dai matsalan kuma zai ji ba nakan taɓa irin wannan ina nanatawa ina mamaki in ga babba yana ji ba to sai dai shi ma me ya haifar da haka la shakka yana da alaka da gurɓacewar zuciya saboda idan muka haɗu idan muka ce yanzu mun yadda mu haɗu dole mu tura wani gaba in dai za a yi haɗuwa ne ba haɗuwan kai sosai ba haɗuwan baki ba dole ne in yadda kai ma ka yadda cewa dole wani ya shiga gaba kuma cikin maqasidi shar'iyya cikin manufofi na musulunci dole ne wani ya shiga gaba waɗansu rufa mishi baya ya jagoranci al'umma zuwa ga maslaha ta rayuwa da ta addini komin kankantansa kamar yanzu da zan yi sallah ai da Allah ya ga dama da Allah ya nufata da sai ce kowa ya sallansa kuma ta yi sai ce mu tura wani mutum ɗaya shiga gaba da waɗanda suka fi shi shekaru da waɗanda suka fi shi girman jiki da waɗanda suka fi shi ƙarfin tattalin arziki da waɗanda suka fi shi wayau da waɗanda suka fi shi menene duk sarfa mai baya in yana magana su su shuru in yi ruku'u su bi shi in ya ɗago su ɗago to haka rayuwar take ga baki ɗaya to idan yanzu aka ce a zo muna son mu haɗa kai to a ƙarƙashin wa za mu tafi wani zuciyar shi ba za ta yadda ta bi wani ba zuciyar wani za ta fi karanta mishi wani ka san har akwai wata jahiliya da ta riƙa faruwa sai a ce gidan su wani ai bayi ne gidan su wani jimaje ne to yanzu dan gidan ne zai zama shugaba kai mun lalace mu ka ji shi dan mun zo karatun littafin masailul jahiliya ba ka ji wannan na daga cikin masalolin da annabi ya saba mu ahlul jahiliya ba sa yadda su hada kai sun ki yadda su hada kai sai Allah ya musu ukubar rabuwa kuma wanda bai bi Allah ba to sai Allah ya ukubance shi da kishiyan abin da ya kasa yi din da haka shi ne sami al'umman mu da daman mu muna ganin ba za mu iya sallama mu raka wani ba wani yana ganin ya fi shi shekaru wani yana ganin ya fi shi dukiya wani yana ganin gidan shi kamar yadda yake gani sun fi su asali wanda ko wannan asalin duk nisibiya ce kawai da gidan sarki da gidan hakimi da gidan gwamna da gidan wane ne duk dai babu wanda ya sauko daga sama duk cikan mu in aka bi sallala sai an dangana da annabi adamu
da Hawwa'u. Allahumma mutumin da za a ce kila yana da karancin matsayi a ce wanda yake kila an same shi ta hanyar zina. Sai a ce wannan bai da kima. Amma shi ma in tsoron Allah shi ya kai wani geji fa, shi ma nan ji an musana. An musana. Akwai wanda yake mushrikai suka haifo shi. Iyayen shi sun mutu suna sujjada ga gunki. Amma shi ya samu daraja na imani da kyawun ayyuka, to me zai rige shi kuma ba tunda zai rige shi. Wannan yana daga cikin matsalolin al'ummu, kuma matsalan zuciya ke haifar da haka. Ba ma iya hakuri mu bi wanda Allah ya jinta mishi al'amarin mu. Wani kuma zai gaba zai gaba ko azumunci, wani sai ya tsada nan washe ba zai ruwana ba. Ka ba kanka haushi. Idan yaro bai bi ka ba, kai ka bi yaro. Ka irin kenan fa. Ba shi ne sulmin kafa haka ba, wanda ya yanke masa fadin dishi. Ba a yi maganin ko yaro ne ko ba yaro ba ne. Yanzu yaro ya yanke zumunci da babba, sai babban ya bi shi ya sadar da zumuncin da shi ne ya koya maka. Mafi karanci dai ya san yanzu kai ne babba, amma yanzu kai biyo shi, ka lallashe shi akan ku yi zumunci. To kaga shi ma gobe ya ɗauki wani darasi. Sai ka ji wani mutum yana alfaharin, ni ba zan bi shi ba. To in baka bi shi ba, kai ma haka wani ba zai biyo ka ba. Kowa sai kama gaban shi kawai. Sai kasance babu wani mai kwabawa, kuma ka san in ka baka biyo shi ba kuka tafi haka a ranin nan, to kar ka sa ran kuma za ka yi mishi umarni ya yi ko ya bari. To an ci riba ne ko an faɗi? An faɗi. Ba Yahudi ma annabi zai je bi shi ba? Yahudi yaro ɗan ƙanƙani, yaro ne fa, ba ma balagaggi ba, yaro ɗan ƙanƙani ba Yahudi kuma. Annabi zai bi shi har gida? To kai kana nan kana wani kaɗin wai kai ba za ka bi ɗan uwanka ba? Ni ne babba, ba zan bi shi ba. To shi ke na kayi gwaninta, an naɗa maka sarkin manya. Ai, matsalolin da ke fama muke fama da shi ke nan a cikin al'umman nan. Matsalan zuciya ce kuma. Na gaya muku a wannan majalisan wani lokaci can, akwai wani daga cikin malamai, ba wai ma cikin tabi'i ko tabi'i tabi'i na ba, malamai ne na baya-baya, irin 'yan ƙarni na 7-8 ɗin nan. Ya zo zai wuce da ɗalibansa, yana tafi da ɗalibansa, sun zo kan wata gada. Gadan mutum ɗaya kawai ke iya bi, ɗan ƙarama ce. Malamin shi ya fara hawa gadan, yana fara hawa gadan kawai sai ga wani kari a guje ya hau kan gadan. Nan da nan malamin ya sauka a kan gadan, ya faɗa cikin kwatan da ke gefe. Yanda nan ya ja rigar shi ya faɗa cikin kwata. Karen ya zo ya wuce. Wannan sai ma ɗaliban zafi, ka ce algafata malam, kare za ka kauce mishi algafata malam, haka ka faɗa kwata? Ai da mu bari shi karen ya faɗa kwata. Abinda malamin ya ce musu, idan na ji tsoron Allah har na shiga aljanna, la shakka na fi karen nan daraja a wurin Allah. Amma in ban ji tsoron Allah ba, Allah ya kai ni wuta, wannan karen ya fi ni daraja a wurin Allah. Domin so za a ce musu kunu turabai. Kaga magana na imani, magana na hankali. Da haka yanzu shi yana kallon yanzu karen nan akwai fayyawan fa, in ban ji tsoron Allah kuma karen nan fa ya fi ni daraja. Jaki ya fi ka daraja. Alade zai fi ka daraja idan baka ji tsoron Allah ba, in ka zama abincin wuta. Aladin da kake rena a duniya ya fi ka daraja. Balle jaki, balle kare, ga yana a gida, ga suna a gidajen mu. Amma in mutum ya ji tsoron Allah ya shiga aljanna fa, to ya fi halittu da dama daraja. To haka ya kamata ka riƙa tunani. Shin ni yanzu ma wannan ma da nake ganin wai ba zan dishin ba ko ba zan raka shi ba, na fi shi daraja a wurin Allah ko ya fi? Idan ba ka da cutar zuciya da kake ganin kai ka fi kowa girman kai, ujubu, in ba ka da wannan cutar zuciya za ka ɗaga kai kila ma kowa ya ma fi ni a wurin Allah, don shi yana kaza yana kaza, ni ko ba ni? To wannan ita ce cutarmu, wannan abu ne mai kyau. Kuma sai mun yaƙi irin waɗannan miyagun tunanin da zuciyarmu ta kamu da su, virus ne duka kan mu ta kamu da su, sai mun yaƙi zuciyar a kan haka. Allah ka shiryar da mu. To yana da babu laifi sai mu tsaya nan tunda na fahimci ko da bayan ne. To alhamdulillah. Satin yau ba an Allah ya sa, da ina fatan da Allah ku zo da littafin. Kamar da nishin aka duba a net za a samu, to Allah samu dai waɗansu adadi su zo da shi saboda karatu ne ɗan fi daɗi. Allah shi mana muwafaka ya dace da mu tabbatar da gadadin mu akan gaskiya.
wa sallallahu wa baraka ala nabiyyi karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.